sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya wanda a yau ma 12 ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Da gabata ne aka yi makon shayar da jarirai nonon uwa wanda hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware satin farko na watan Agusta na kowace shekara don wayar da kan iyaye mata akan muhimmancin shayar da nono ga jarirai.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita akan muhimmancin wannan makon na muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Masu sauraron mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu za mu fara da tattaunawar wakiliyar muryar Amurka wato Hawa Umar da likita akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa.
Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta ware ranakun farko na watan Agusta kowace shekara a matsayin ranakun wayar da kan mutane kan shayar da jarirai nonon uwa zalla ba tare da sirkawa da ruwa ko madarar kanti ba har tsawon wata 6 daga haihuwa. Taken taron na wannan shekarar shine Protect Breastfeeding a Shared Responsibility, wato kula da shayarwa haƙƙi ne na kowa. Na zanta da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na Asibitin Nizamiye da ke Abuja, inda ya jaddada muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
To likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, menene ma muhimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla?
Shayar da jariri nonon uwa zalla yana da matukar muhimmanci. Na ɗaya dai, kowane yaro nonon da mahaifiyarsa take fito da shi domin wannan yaron daban yake da wani yaro. Misali, yaron da aka haifa ya kai cikakkun wata 9, nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon wata 9 ne daidai. Misali, yaron da aka haifa a sati 36, misali, nonon da mahaifiyar shi za ta fito da shi nonon da ya cancanci jaririn da aka haifa daidai wannan lokacin. Wanda kenan kaga ana fito da nonon ne daidai da bukatun da yaron nan yake da shi. Sannan kuma idan aka duba shi kanshi nonon, za a ga kashi 90 cikin 100 na nonon nan ruwa ne. Ruwan nan kuma mafi tataccen ruwa wanda ba shi da wani gurbata ko kuma a ce an sa mai wasu sinadarai da za su kasance illa ga jariri. Sannan abincin da ke cikin nonon an yi shi ne yadda zai amfanar da yaron nan nonon satin farko daban yake da wanda zai kasance bayan sati guda. Wanda in ba hikima ta Ubangiji ba, babu yadda za a iya tsara wannan. Idan da misali madara za ka ce wannan satin ga abin da za a ba yaro. Nonon uwa yana tattare da sinadarai wanda suke kare yaro daga cuta, kuma suke kare shi daga cututtuka irin su borin jini, wanda kuma suke iya kare shi daga cututtuka nan gaba a rayuwa, abin da ya shafi abin da a Turanci ake cewa irin su allergy kamar su asma da abin da ya danganci wannan. Nonon uwa duk yana kare wannan. Sannan idan aka kula, jaririn da yake kasancewa ana ba shi nonon uwa zalla, a wannan lokaci lokaci da ake bashi wannan nono mahaifan za su je asibiti ne kawai domin samun allurar rigakafi amma ba ruwansu da wani maganar gudawa ko amai ko tari ko sauransu duk irin cututtukan nan da jarirai za ka ji an ce wannan ya kamu da shi yaron da yake akan nonon uwa ba ya samun wannan matsala sannan akwai ƙara danƙon zumunta tsakanin jariri da mahaifiyarsa abinda ake cewa shakuwa kenan jaririn nan zai shaku da mahaifiyarsa matuƙa saboda haka fa'idojin shayar da nonon uwa zallan nan suna da yawa matuƙar gaske babu wani ƙarin sinadarai da za a samu wanda idan abincin gwangwani ne akwai sinadarai da za a sa saboda kada ya lalace duk babu wannan sannan babu tunanin cewa za a samu ƙwayoyin cuta misali akwai cututtukan da za a iya samun su daga uwa zuwa jariri amma in banda wannan halin to babu wani ƙwayoyin cuta da zai shiga cikin nonon uwa sannan kuma ita kanta uwar za ta samu cikakken lafiya idan tana shayarwa zai kasance wannan kwana 42 da ake na farko za ta samu saukin zubar da jini kuma jikinta zai lafiya kuma shayarwa yana kare wasu cututtuka har da cututtukan irin daji na mama da ake tunani nan gaba
to likita kamar tsawon wani lokaci ya kamata jariri ya sha nonon uwa kafin a fara gwada masa wani abinci
to indai da hali abin da ya kamata ce wata shidan farko jariri yana shan nonon uwa zalla ne kawai idan an gaza ba za a iya wato sai a daure a bashi nan akalla wata hudu kafin a yi tunanin za a bashi wani abu
to likita menene ma bambancin yaron da ya sha nonon uwa zalla na tsawon watanni shidan nan da ka faɗa da wanda aka sirka masa da ruwa ko madara
kamar yadda na fara bayani na farko da buƙatar a gane cewa shi nonon uwa fa ya kunshi ruwan da yaron nan yake buƙata kashi 90 na nonon uwan nan ruwa ne saboda haka baka buƙatar ka bashi wani ruwa a yaron da ya samu nonon uwa zalla na wannan tsawon lokaci zaka ga ya fi lafiya ya fi kaifin hankali da basira ya fi shakuwa kuma da mahaifiyar tashi
wasu sukan ce idan yaro ya wuce ma watanni shidan nan yana shan nonon uwa nonon yakan zama bashi da wani amfani a gare shi shin haka abin yake
a wannan ba gaskiya ba ne idan ya kai wata shida ya yi girma da mahaifiyar ba za ta ba da isasshen karfin da yake bukata ba ta nono saboda haka za ta ci gaba da ba da nono amma za a ƙara wani abincin wanda zai taimaka saboda misali a wata shida na wani yaron ya kai kusan nauyin kilo 8 in aka ce nono kawai za ta bashi nonon da za ta bashi ya haura lita 1 da wani abu kusan lita 2 ba zai yi ba zai zama mata da wahala saboda haka kuma a lokacin yaron ya yi karfi banda girma kuma ya fara kane-kane da wasanni da sauran saboda haka yana buƙatar sinadarin da zai kawo ƙarfi wato energy daga wannan wata shida zai ci gaba da shan nono abinda ake bayarwa abincin da ake bayarwa sunan shi complementary wato abinda yake taimakawa ba ana nufin a tsaye da nono ba zai taimakawa ne wurin ba da energy da ake buƙata kuma ta ci gaba da shan bayar da nono
to likita wannan yana nufin kenan da zarar jariri ya kai wata shida za a iya hada masa da madarar kanti kenan ko wani abincin da manya suke ci
yawanci a asibiti za a ba da shawara za ka ga ba wai madarar kanti bane ma ake farawa amma abinci ne kamar abin da yake irin da su shinkafa wanda za ka gansu ta hanyar abincin yara ko kuma wanda ake yi a gida da su gero ko dawa da sauransu abinda a turanci ake cewa cereal shi ne aka son bayar a wannan lokaci madara zai ci gaba da shan nonon uwa saboda haka abin da yake bukata na madara zai same shi kuma yake shi
shayar da jariri a kwance yana da illa
to idan dai ba jaririn yana da wata cuta ba bai kamata dan an shayar da shi a kwance zama matsala ba akwai kwance ke yadda za a yaron kilo da sauransu yadda da ke jin shi da kanki da cikin yana miƙe straight kwatankwacin murabba'in a ce degrees a turanci ban san ya za a degrees da hausa ba kamar 30
ma'aunin degree
na an san daga shi ma'aunin degree kamar 30 kenan ta haka idan ya sha nono nonon zai yi ƙasa ya shiga ciki iskar da ya shaka kuma za ta ya sama ya gyata sai ta fita
wasu matan zaka ga sukan yi korafin cewa idan suna shayar da jaririn su wato nonon yakan musu ciwo ko zafi shin me yake kawo haka
to idan ya kasance yaro yana sosan kan nonon wanda a turanci ake cewa nipple to nonon fa ba zai fita da wuri ba saboda hanyar da take fitar da nonon ake matsewa saboda haka yaron zai ta kokarin matsawa har ya fasa kan nonon shi zai kawo ciwo amma abin da ya kamata shine idan aka taba bakin yaron ya bude sai a tura kan nonon ya zama yana can ciki sai zama labarsa yana wajen bakin area din nan da a turanci ake cewa areola to idan aka yi haka ba zai sosa kan nono ba zai fasa kan nono ba kuma ci cikin dan lokaci kankani zai koshi kuma ita mahaifiya ba za ta samu ciwo ba.
To likita, zaka ji wasu suna cewa wai idan ruwan nono ya taba jikin yaro kamar ko fuskansa da irin su kumatinsa hakan yakan kawo masa kuraje. Shin da gaske ne?
Ah, gaskiya wannan ba gaskiya bane. Nono ba guba bane, ba zai kawo wannan kuraje ba, ba zai kawo wani ciwo ba. Ba gaskiya bane, wannan canta-canta ne da basu da asali.
To likita, har yanzu dai musamman ma a wani bangare na arewacin Najeriya ko kuma in ce kusan duka sassan arewacin Najeriya, akan ce wai uwa idan tana shayar da ɗa musamman ma namiji kar ta bari ya taba al'aurarsa, saboda hakan yakan jawo masa ko wani matsala ko na kasu nan gaba. Shin yaya abin yake?
Shi ma wannan bashi da wani makama, bashi da wani asali, illa iyaka ta kusanta ne da bashi da wani abin dafawa, kuma yana da illa saboda zai sa yaye su kasance suna ma tsoron nonon matan shi.
Daga ƙarshe, wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata da su ma iyaye maza, musamman ma akan shayar da jariri nonon uwa zalla, da wanda har an keɓe wasu kwanaki a watan nan na farkon watan nan na Agusta, wanda asusun kula da yara wato UNICEF na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ware don wato jaddada mahimmancin ma shan nonon uwa.
To alhamdulillah, an samu ci gaba sosai. Yaran da aka haifa kusan shekara 20 da ta wuce, lokacin su da aka yi magana a shayar da nonon uwa zalla, an ta kawo zantuttuka da basu da tushe, da basu da makama. An ce ba za su yi basira ba, an ce an musu rashin imani da sauransu. Amma maganan nan da muke yi, waɗannan yara yanzu da yawa daga cikinsu sun girma, sun kai matsayin suna jami'o'i, wasu suna ma'aikatu, wasu suna kasuwanci, kuma ba su samu wata matsala ba. Saboda haka wancan canfe-canfe da aka yi a wancan lokaci, yanzu lokaci ya nuna cewa wancan canfe ba shi da makama. Asali ma yaran nan sun samu rayuwa mai inganci. Saboda iyaye su shayar da nonon uwa zalla da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su, yana da matuƙar kyau, ba shi da matsalar a samu wasu ƙwayoyin cuta su shiga, kuma ba abu ne da sai ka je kasuwa su ya babbare a ce madala ta tashi za a yi maka aiki.
Ban ji ka ja hankalin iyaye maza ba, domin su ma su riƙa ciyar da mata da suke shayar da jariri abinci wanda ya kamata, mai gina jiki da sauransu.
Lallai iyaye maza ya kamata san cewa haƙƙi ne a kansu ciyar da uwa da kuma ƴaƴa. To musamman uwar da take shayarwa tana buƙatar abincin da zai gina mata jiki, saboda ta samu nonon nan mai inganci, saboda jaririn shi shi ma ya samu buƙatar da ake da ita na abinci mai inganci. A samu lafiyar uwa, a samu lafiyar jariri. Ko ba komai idan aka raba shi da korar yawan zuwa asibiti ne da sunan sayan magani da zirin ai an taimaka masa. Saboda haka wani maimakon ya kashe kuɗi akan wancan akan ciwo, ai yafi ya kashe kuɗi akan lafiya, ya ba su abinci mai inganci, kuma ya taimaka mata da kula da duk ya kamata a bata.
To likita, mun gode ƙwarai da gaske.
Ni ma na gode.
Likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ka taimake su. Allah ka ba mu sa, mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa, mai sama Allah fabe azaba gobe. Fadaike fa baka yau gobe, dan ka bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a ga da likita bokan Turai, a madani ya sosai. Nace a ga da likita bokan Turai, a madani ya sosai. Likitoci badan kudi suke ba, badan kudi suke ba, badan budai yabo ba, badan budai yabo, kullum waka dai dan su cece rayi, ai sake wasu na ga Allah rabbi. Ciwo amin, zanga da likitoci masu
Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta samu tattaunawa da Metron Mary Giwa dake asibitin koyarwa na Mallam Aminu Kano, inda ta yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin shayar da nonon uwa ga jarirai.
Satin da ake ce satin da ake aka WHO suka sa na muhimmancin ba da ruwan nono zalla daga wata ɗaya zuwa wata shida, daga haihuwa da zuwa wata shida. Muhimmancin shine ana so a san cewa duniya da mata su san cewa muhimmancin ya fi komai. Ko su wanda suka yi madara da aka ce a dala ba yara suna faɗa cewa ba abin da ya fi nono, saboda ruwan nono Allah ya riga ya yi shi wanda yana da kunshe da sinadarai iri-iri kala-kala wanda yaro yake bukata a wa'annan lokacin, wanda zai gina masa kwakwalwa, kasusuwa, zai kare shi daga cututtuka. To muhimmancin sa kenan. Shi yasa kowace shekara daga watan Agusta, rana ɗaya ta watan Agusta zuwa rana ta bakwai ake World Breastfeeding Day.
Menene exclusive breastfeeding? Me muhimmancin exclusive breastfeeding da ake cewa uwa ba za ta ba ɗaya uwa ba wata shida?
Exclusive breastfeeding muhimmancin sa shine ana gaya ma mata cewa a bada nono zalla ba tare da an bada ruwa ba, saboda ai ruwa a nono ita ruwa kashi 86 ce a cikin nono, sauran sinadarai ne. So yaro baya bukatar a bashi ruwa a wannan lokacin, kuma ai dukan mu dai in mu Africa ne mun san cewa ruwan mu mostly gurbatacciya ce, bata da kyau. So duk yaron da ake ba zalla nono zaki ga cewa ba za su yi gudawa ba, ciwon gudawa ba daga wannan haihuwa zuwa wata shida ba. Idan yaro ya zo a wannan lokacin kika ga cewa yana gudawa, to ana bashi wani abu daban. Amma in dai nono zalla ne exclusive breastfeeding din nan, gaskiya ba sa wannan gudawa. Kin ga ko taimako ne yaro a wannan lokacin ya samu abin da yake bukata, saboda zai kare shi. Kuma mun san cewa yaro daga an haife shi gaba ɗaya jikinsa ba kamar namu ba, sabon zuwa ne, komai nasa sabo ne, kuma duk abin da zai ci dole abin da zai iya masa amfani a ciki, in ya shiga ciki sai masa amfani a ciki ne. Shi yasa ake wannan zancen cewa a bada nono zalla har wata shida.
Menene illar rashin bada nono?
Illar rashin bada nono ɗaya ne. Na ɗaya, sinadaran da ake bukata yaro ba zai samu ba. Ba zai samu ba, zai dinga kamuwa da ƙwayar cututtuka ƙanana-ƙanana, zazzabin cizon sauro, wannan wane ne, mura haka. Kin gane ba? Kuma shi kwakwalwan abin da yake bukata a lokacin nono ne kawai zai iya bayarwa, saboda Allah ya riga ya yi nono abin da yaro yake bukata ita ce a ciki. Shi idan har yaro ba a bashi ba, aka fara bashi wani abu, gaskiya akwai matsala. Na ɗaya, ba zai samu abin da zai amfani da shi ba. Ya sha nonon, ya sha madara, amma kuma madara ba za ta yi masa amfani ba, an cika masa ciki kawai ne. So shi yasa nono ya fi komai. In dai ana ba da nonon nan, gaskiya ba a samu matsala.
A yanzu most especially zaki ga iyaye mata ma'aikata sukan tatsi nono su aje idan sun tafi a baya wa yaro. Menene illar haka? Kuma ai an ce ana son shakuwa tsakanin uwa da jariri. Menene illar
haka? To illar dai shine, na ɗaya, ba a so a tun da kin koma aiki kai maternity leave din nan ka koma aiki, ba a so a ce an cire yaro daga nono gaba ɗaya ka daina bashi nono kana bashi madara. Amma kuma yana da kyau still tun da dai nono ne ake bashi, ai ƙaramin lokaci ne. Shi yasa aka rage lokacin shayar, lokacin da zaka tashi daga aiki. Kin ga kamar mu yanzu lokacin tashin aiki mu karfe 3 har zuwa 4 ma. Amma idan har ke mai bada nono ne daga kin da daga maternity za a ce zaka bada nono, zaki tashi karfe 2. Dan menene dan ka je din nan ka zauna da yaro ka bashi nono. So shi wannan gaskiya na ma taimaka wa yaro gaskiya. Maimakon a ce to shikenan cire shi daga nono kawai kin bashi madara tun da kin koma aiki. Shine. Amma kuma gwamnati za ta taimaka ya zama to lokacin a ƙara ragewa da za su yi aiki mata dan su zauna da yara, ko kuma a ƙara maternity leave din.
Wannan shawara ya kaba. Menene illar rashin zama a ba da nono? Idan an tatsi nonon nan aka aje, yana da illa?
Yana da illa in ba a aje shi yadda ya kamata ba. To nono nan ana so dai in ka tashe shi kasa sa shi a fadin botol, saboda ba mu iya wanke fadin botol da yawa mu ba, saboda yana bukatar abubuwa wanda zaka kashe kuɗi. In ka samu kofin ka ka tatsa a wanke nono tukunan, sannan a tatsa a cikin kofin nan, sannan a rufe shi. Idan kina da fridge, ki sa shi a fridge, saboda idan kika sa shi a fridge din nan, wannan zai iya kwana ba zai komi ba kaman awa 24 kenan, amma idan ba a free ba kawai ajiya akai a cikin awa 6 ya lalace. Sannan duk sanda za a ba yaro nonon da aka tatsafa, za a dan dauko ruwan dumi haka a dan dora kofin akai, ba wai a zuba ruwan dumi a cikin nonon ba, dan dora ya danyi dumi kafin a ba yaro.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Amin, amin summa amin ya Allah.
Yanzu kuma sai filinmu na ƙwalama.
Mai sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin zuranmu da yau da gobe ɓangaren girke-girken mu na taɓakalashi. Hajiya Habiba ya tana cikin wannan zaure namu domin ta gabatar man ɗauwar gida amarya da sauran masu sauraronmu wani girki wanda zai amfane su. Hajiya Habiba, mun muke da shi a wannan zaure yau.
To jama'a, assalamu alaikum. Yau mun zo muku da koda yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi, doya da kwai. Kaman doya da kwai da akan dan soya a mishi dan sauce din shi na kwai ko kuma a mishi na kayan miya. To yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya, in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba, ana iya yi mata miyan kabeji.
Kabeji dai wannan ganye da na sani.
Kabeji kuwa da kika sani.
To Hajji Habiba, dora mana girkin yanzu.
To jama'a, ina fata uwar gida kunninki yana tare da ni, amarya da uwar gida, dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba, kanmu ma amarya laifi. Ko kuma shi mai gidan ya ce to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba.
Gaskiya fa.
To uwar gida, muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu. To idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwai ma mai gida da iyali na wannan wata mai alfarma, watan azumin Ramadan, na farko abinda uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta. Idan ta samu doyarta, sai ta samu dan kayan miyanta, dan tattasai a tarugu da dan albasa, sannan ta samu kabejinta. In ma har tana so, tana iya samu ta dan hada da karas. Dan akan dan hada shi da karas, amma sai in kana da ra'ayin haka ko ka dan sa mishi green peas din nan.
Wato wannan
wake mai kwalla kwallan, ba wai green beans na yankawa ba, a'a ba shi ba, wannan wake-waken na
koren nan mai dan kwallo-kwallo.
Shi idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan ɗanɗanonki, idan kika same su, wanda ake son uwar gida ko amarya ta yi, ta ɗauko wukanta da kwananta, ta fere doyanta, ta samu abin da kwananta mai tsafta, ta sassaka wannan doyar da ta fere ta yanyanka a cikin kwanon. Idan ta saka, sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa. Idan ta wanke shi, already shi yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara ba ne, za ta dan yanka shi irin kaman dan fala-fala mai fadi mara kauri. Idan ta yanka, ta zo ta dan turara doyanta, ta dafa shi ba sai ya nuna ba. To idan ta samu kwando, sai ta tsane doyan. Idan ta tsane doyanta, za ta dauko wannan kwannata, sai ta fasa shi a cikin wani kwano, ta dan sa mishi gishiri kadan. To idan ta sa gishiri kadan, sai ta sa manta a wuta, sai ta debi wannan doyan ta dinga zuba a cikin wannan kwan, tana jujjuyawa, tana sawa a manta in yayi zafi kenan. In ta sa, ta soye doyanta da kwai, ta tsame shi, ta gama aikin doya. To sai ta dauko wannan kuma kayan miyan nata, sai ta zo ta dauki tattasanta da attarugu da albasa, dan shi ba a sa mishi tumatir. To idan ta dauko wa'annan abubuwa, ta zo ta daka su, in kuma da blender ne ta dan grating din sa, amma kar ta nika shi,
wato ta farfasa su,
eh, ta dan farfasa shi irin kaman jajjage dai haka, ba a sanya laushi. Sai ta sa abinta, ta dauko man gyadanta, sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya. To idan uwar gida tana da manjanta ko man gyadanta ko ko man zaitun take da shi, abinda dai ya sawwaka mata, ta ga shi ya fi mata sauki, tana iya amfani da shi don yin wannan miya. sai ta soya manta, in ya soyu sai ta dauko wannan kayan miya nata sai ta zuba. Idan ta zuba ta soya shi sama-sama, dama nan ga kabejin ta ta riga ta yanka shi ta wanke, ga karas a gefe, ga kuma wannan green beef dinta ta tafasa shi, dan shi sai an dan tafasa shi, an dan bashi tsoro a wuta. To idan ta tafasa abinta shi ta tsame, wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashen ba, saboda shi bai da matsalan nuna. To za ta dauko wannan green beef dinta da wannan karas, za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya, sai ta juya su, ta juya su, ta juya su na kaman yan mintoci kadan haka. Sannan za ta dauko wannan dan kayan dandanin nata sai ta zuba. Idan ta zuba za ta juya, sai ta dauko wannan kabejin, shine karshen zuba. Tana zuba kabejin ta dan juya shi, ta dan rufe, bai wuce minti biyu ba haka, shi za ta sauke shi, saboda shi bai da wuyan nuna. To anan uwar gida ta samu wannan miya na sauce dinta na da wanda za a ci doya. Kin ga an samu canji, ba dole a ce sai an ci da wannan kwai, ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba, ko a ci doya zalla, ko a ci ta da mai da yaji. Kin san kowa zaki ga da irin yadda yake so ya tafiya da al'amuran shi. To wannan mun dan samu canji a nan.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wanda ya daidaita mana sauti, wato Daniel Brown, da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Hadiza Kyari, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Tamun muri shi sannan mata ba uwa dai sannan mata ba uwa dai sai ka ji mata suna ta guda su kuma roka suna kirari mai saba Allah ki wani raya fa amon mai sama Allah ki raya wani fa amon kai so ku ga dalil ki tabo kan turai amai da ni ya sosai Likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da ran jikin mu mai sama Allah ya taimake su amin ni ba ni rena boka sannan ka ba ni rena malam ni ba ni rena boka sannan ka ba ni rena malam ni ba ni rena malam tabbata malai shi na da ara Ni ba ni rena boka sannan ka ba ni rena malam malam shi ba ni aya isa boka shi ba ni nice inci malam shi ba ni aya baki ko an matso ta hada kai nayi na an ba to ku kuma malamai an na tuno ala san dodo na an ba to ku kuma malamai an na gan uban bashir da susani uban nana bani aya insha kaya suke ma Allah kaya suke ma Allah kayan aro bai kama da naka ba sosai ma Allah kaya suke ma Allah kayan aro bai kama da naka kaya suke ma Allah kun jiri shi bai kama ta lauci ita ka maka iko sai wata ranga ka babu iko Allah kullun da naki iko sosai ita ka maka samu sai wata ranga samu sosai ita ka maka lahiya sai wata ranga kokon ta ciwo sosai Allah ka ba mu sa'a Allah ka ba mu sa'a yan ka ba mu sa'a mohon sosai kacho agada likita bokan ture amada liya sosai gata chan kuliki toti gata